I can security.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'az ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana a daidai wannan lokaci yau Litini 5 ga watan Fabrairun 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su da farko ga kanin labarai.
To a yau Litinin dakarun Isra'ila sun bada rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa yankin gabar ta tsakiya. An nada Nangolo Mumba a matsayin shugaban kasar Namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Hage Geingob. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda 10 ya kuma jikkata wasu 6 gabanin zaben gama gari da za a yi a wannan mako.
To kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za mu kawo muku rahoto game da wani jariri da aka haifa a Sokoto mai cike da abin al'ajabi.
Yaron kanshi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda. Yana da idanu guda 4, yana da hanci guda 2, yana da baki guda 2, yana da kunnuwa guda 2.
Muna da ƙarin bayani a cikin shirin, sannan kuma za a ji cewa jamhuriyar Nijar ta kulla alaka da kasashen Turkiya da Iran, lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasan ke bayyana cewa
mutane ne wanda yake suna da bukata arzikin namu za su sayen shi kuma da daraja. Babu dillali Nijar da kanta za ta kai kayanta a kasuwa.
Kazalika yau ma za mu kawo muku wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibril kan shirya kuma ya gabatar. Kuma a wannan makon shirin zai mai da hankali ne akan matakin janye takardun izini ga makarantun masu zaman kansu a jihar Yobe. To amma dai yanzu sai a saki gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. An nada Nangolo Mumba a matsayin shugaban kasar Namibia a matsayi na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Hage Geingob. Geingob ya rasu ne a asibiti a birnin Windhoek bayan fama da rashin lafiya. Tun a watan Janairu shugaban kasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji. A ranar Lahadi Mumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara. Hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban kasar da aka zaba Nandi Ndaitwah ka iya zama shugabar kasar. Idan kuma ta yi nasara za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci ƙasar ta Namibia da ke kudancin Afirka. Kodayake bayanai sun yi nuni da cewa akwai yiwuwar ta fuskanci ƙalubale daga jam'iyyarta ta SWAPO idan har ta nuna sha'awar tsayawa takara. A yau Litinin dakarun Isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake komawa yankin dangane an cima matsayar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila na IDF sun ce daga cikin samaman da suka kai hada hararen sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da ake gubza fada da kuma wasu harare a arewaci da tsakiyar yankin na Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsanancin fada da ake yi a Khan Yunis na ƙara tilastawa fararen hulayen hijira zuwa Rafah da ke kudanci, yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar Gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci.
Secretary of State Antony Blinken is returning to the region beginning Monday in Saudi Arabia. He also has stops scheduled in Egypt.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ne ke cewa a yau Litinin Sakatare Blinken zai koma yankin inda zai yi da zango a Saudiya da Masar da Isra'ila da kuma yammacin kogin Jordan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 75 cikin 100 na al'ummar Gaza sun fice daga gidajensu, suna kuma fuskantar matsalancin yunwa da ƙarancin ruwa da magunguna da kuma matsuguni. A yau Litinin, Rasha ta zargi Ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa biredi a birnin Lysychansk da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin ƙasar ta Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov a ranar Asabar ya kwatanta harin na Lysychansk a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ake zaman lafiya. Rashar ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin. Birnin na Lysychansk na da al'ummar da yawanta ya kai 110,000 gabanin mamayar Rasha. A lokacin bazarar shekarar 2022 birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke ƙarƙashin ikon Ukraine ya fada hannun Rasha. Hukumomin Ukraine dai ba su ce ofin ba kan wannan hari da Rasha ta zarge su da kaiwa.
Nan ba da jimawa ba Mahmud zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma dai yanzu za mu nufi arewa maso yammacin Najeriya. Duk da yake abu ne wanda ba sabon ba, amma wasu lokutan ana samun labarin haihuwar yara 'yan biyu ko 'yan uku waɗanda ake haifuwarsu a haɗe, ko kuma wani sashe na jikinsu a haɗe, kamar yadda aka yi ta samu a ƙasashen duniya. Wannan karan ma an haifi wani jariri namiji a Sokoto wanda gangar jikin ɗaya da kai biyu, idanu huɗu, baki biyu da hanci biyu, kamar yadda za ku ci a cikin rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
A ranar Talata 30 ga Janairun wannan shekara ne aka kai mahaifiyar yaron a asibitin mata da ƙananan yara da ke tsakiyar garin Sokoto da matsalar juna biyu, kuma ya kai lokacin haihuwa. Sai dai bincike ya nuna da wuya ta iya haifar abin da ke cikin cikinta, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin da suka yi hidima da matar, Hafsat Muhammad Baza, ta bayyana.
Ultrasound ya nuna cewa yaron yana da kai babba. To kaga tunda hoton ya nuna haka nan, da man dole sai za a yi ba ta iya haihuwa ta.
A lokacin da aka yi mata aikin tiyata, sai aka fitar da yaro wanda ba a saba ganin irinsa ba, a cewar Maryam Yusuf Muhammad, ɗaya daga cikin dangin mahaifan yaron da suka yi hidima da matar a asibiti.
Yaron kanshi kamar kai biyu ne aka haɗe wuri guda. Yana da idanu guda huɗu, yana da hanci guda biyu, yana da baki guda biyu, yana da kunnuwa guda biyu. Sannan kuma daga bayan shi wurin lakashi guda yake, halitta Allah ke. Alhamdulillahi. Mahaifiyar yaron dai an yi mata operation CS. An yi ta, an cire wannan yaro, amma dai ita kanta dai ba ta da wata wadatattar lahiya.
Mahaifin yaron Yusuf Abdullahi yana cike da al'ajabi. Ganin irin abubuwan da yake gani a wasu ƙasashe na duniya, yau gashi a gidansa a cikin iyalinsa.
To yau sai gashi Allah ya sa mu da abin. Wannan yaro da aka haifa mini a asibitin WCWC, Allah ya kaddara ya zo da wata siffa wadda mu ba saba ganin irin ta ba. To alhamdulillah, mun gode Allah da mun karɓa hannu biyu kamar yadda Allah ya ba mu shi.
To ko ya masana kiwon lafiya ke kallon wannan lamarin? Dr. Umar Idris, likita ne a Sokoto, ya ce ana samun irin wannan lamarin kaloli mabambanta.
Wannan al'amari akan same shi ne a lokacin da kwan mahaifiya da kwayar halittar mahaifinsa suka haɗu. Bayan sun haɗu sun fomi embryo, yakan fashe ya zama guda biyu. To a lokacin da aka samu tsaiko na lokacin da ya kamata ya rabu, ya bada ƴan biyu guda biyu lafiyayyu, sai ya zamanto an samu tsaiko tsakanin rabi da rabi, sai ya zamanto ya fara rabewa amma bai iya rabewa ba. To wannan shi zai haifar da a haife su su ci gaba da girma a ciki, a haife su kaga ko dai kawunan su a haɗe, ko kafafuwan su a haɗe, ko hannaye a haɗe, ko gefen kirji da cikin su a haɗe.
A cewar masanin kiwon lafiyar, babu abu ɗaya da za a ce shi ne takamaiman abin da ke haifar da haka.
Amma akwai dai risk factors. Akwai abubuwan da za a iya cewa waɗannan suna ɗaya daga cikin da za su iya zama sila na su haifar da shi. Ɗaya daga cikin su shine genetics. Genetics wato ya danganta da yanayin halitta na zuri'a wannan iyayen da suka haife su. Ko kuma ya zamanto environmental factors ne, yana yiwa yanayin al'ummar da suke zaune a cikinta. Ko kuma ya zamanto abun da muke ce ma trauma, wato rauni. Mace na da ciki sati ɗaya, sati biyu, ta ma san tana da shi ba, ta samu rauni, a hatsari ne, a buguwa ne, ya danganta wani irin rauni ne wanda zai iya haifar da wannan tsaiko a wajen rabuwar wannan kwayoyin halitta. Haka kuma akwai shaye-shaye da mata ke yi a lokacin da suke da juna biyu na kayan gargajiya, hakukuwa ne, itace ne, da kuma kwayoyi ma na asibiti wanda bai dace mace ta sha ba a lokacin take da ciki. Ba a ce ga kwara ɗaya da ke haifar da shi ba, amma yakan yi ya zama sila da zai iya haifar da wannan matsala.
Wasu lokuta idan aka samu hakan, bincike kan iya nuna ko za a iya raba yaran da aka haifa a haɗe kuma su rayu, ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To kada a sha'afa, sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun faɗa yau Litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda 10, ya kuma jikkata wasu 6 gabanin zaben gama garin da za a yi a wannan mako. Harin ya faru ne a yankin da ake kira Dera Ismail Khan, inda jami'ai suka ce wani gungun mutane dauke da muggan makamai ne suka farwa wani ofishin 'yan sanda, inda daga baya suka tsere. 'Yan sandan sun ce tuni an bazama farautar maharan tare da haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta Pakistan. sabuwar kungiyar Tahrik Jihad ta Pakistan ko kuma TJP a takaice ta dauki alhakin harin. Wata kotu a Beijing ta yanke wa wani marubuci dan kasar Australia Yang Hengun hukuncin kisa na jeka gyara halinka a China. Wannan hukunci na zuwa ne shekaru 5 bayan da aka tsare shi a kasar ta Sin a karan farko, sannan shekaru 3 kuma bayan hakan aka yi masa shari'a cikin sirri kan zargin leƙen asiri. Shi dai Yang dan asalin kasar Australia ne da aka haifa a China, wanda ke aiki a New York kafin a kama shi a Guangzhou a shekarar 2019. An zarge shi da laifin leƙen asiri ga wata ƙasa da China bata ambaci sunanta ba, yayin da babu wasu cikakkun bayanai kan shari'ar da aka yi masa.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotonmu na biyu zai kai mu jamhuriyar Niger, wacce ta cimma yarjejeniyoyi da dama tsakaninta da kasashen Turkiya da Iran don inganta tattalin arziki, tsaro, noma, gine-ginen gidaje da hanyoyi da sauran abubuwa a kasar. Kasashen sun cimma wannan matsaya ne a yayin wata ziyara kasashen da nufin neman mafita ga takunkuman tattalin arziki da ECOWAS ta wasu kasashen duniya suka kakaba mata. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana karin bayani cikin wannan rahoton.
A yayin wata ziyara da Prime Minister Niger Ali Muhammad Lamin Zain ya kai a kasashen Iran da Turkiya ne suka kulle yarjejeniyar tsaro da ƙara inganta hulɗa ta fannonin ci gaba da dama a tsakanin kasashen. To ga Prime Minister dai da ta kumshi ministoci shida da suka haɗa da tsaro da man fetur da na noma da kuma kasuwanci. Maksudu wannan ziyarar dai ita ce kokarin samar wa ƙasar Niger mafita daga takunkuman kasashen Afirka ta Yamma cewa da ECOWAS, wanda suka kakaba mata matakin da ya kai ga kulle yarjejeniyar kasuwanci da kasashen. Ali Lamin Zain, Prime Minister Niger:
Duk irin abubuwan da ya cancanta mu samu hulɗa da su, mu sa fatauci kasuwanci in ya shahi tsaro da mun tattauna. Kuma Allah ya hukunta a cikin kwanaki masu zawa akwai kwamiti namu na tsakankanin su da mu zai zamna a samu a ci gaba da yanda irin wanda muka samu yarjejeniya da su. Duka abin da ya shahi harkar tsaro da abin da ya shahi harkar kasuwanci, gidaje da ya kamata a yi, hanyoyi da wanda za a gina, duka muna fatan na ka haɗu za a ƙara zantawa a bisa wannan.
Masana irin su Alkasum Mato na ganin akwai buƙatar Niger ta inganta hulɗarta da sabbin ƙasashe irin su Turkiya da Iran.
Mutane ne wanda yake da bukata arzikin namu za su sayen shi kuma da daraja. Babu dillali Niger da kanta za ta kai kayanta a kasuwa. Abunda ake bukata duka tana da shi, tana yin shi, tana kerawa. Ka gani Iran tana yin kere-kere, tana yin komi da komi, tana da arziki. Kuma Iran tana bukata abunda muke da. Abunda Iran take bukata shi Iranium, kuma mu muna da shi. Mu kuma muna da bukatan kayan yakin da gareta, muna da bukatan kayan noma da gareta. Kenan anan za a yi ciniki a bisa wannan, ko ba da kuji ba. Ka dauka ni ga abun da nake so wurinka, ni ma ga abun da nake so wurinka. In baka dukiya ta ka bani taka, in ka da kitirki banda ka dukiyar da zamu kai mu saida, akwai komai da komai wurinta.
Yanzu dai an kasar Niger sun zura ido su ga sakamakon da wannan yarjejeniyar da gwamnati waɗannan kasashe wajen taimakawa Niger fita daga cikin matsalolin da take fuskanta ta sakamakon takunkuman tattalin arziki da kasashen Afirka ta Yamma suka saka mata bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata.
Sunana Muhammad. Hulɗar da Niger za ta yi da Turkiya da Iran ya zamanto hulɗar da za a yi ɗan ƙasa su san me ake cikin ta. Ga ai abu fulu, ɗan ƙasa ba san me ake ciki ba kamata ya farko. Su gani a ƙasa su san haka nan ne ƙasar su ta samu ci gaba.
Sunana Muhammad. Wannan hulɗa ita ce wadda ta dace, kuma Allah ya sa ta fi wannan ta farko da aka yi ta yi. Ba mun ga fulo'i na farko wanda aka yi duka da dama wanda aka yi ba abin da ka canji cikin
mu. Yanzu so muke duk wanda suke so su jawo su kawo su Turki su Iran ƙasa ta daidaitu, muna shirin su zo abin da duk suka sai za su yi cikin ƙasar ga su shi.
Tun dai bayan juyin mulkin da kuma raba gari da ƙasar Faransa, al'umma a Niger da dama ke bayyana fatan ganin ƙasar su ta karfafa hulɗarta da ƙasashen Rasha da Turkiya da kuma Iran, musamman a fannin tsaro. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid. Muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kangi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku jama'a kiranmu nake bisa dage.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A shirin namu na yau za mu leƙa ne jihar Yobe, inda a kwanakin baya gwamnatin jihar ta ba da umarnin dakatar da lasisi na makarantu masu zaman kansu a jihar. Domin jin dalilin daukan wannan mataki, mun tattauna da Dr. Muhammad Sani Idris da ke zama kwamishinan ilimi a matakin farko da kuma na sakandare a jihar ta Yobe.
Wannan magana ta cewa mun soke lasisi na makarantu masu zaman kansu magana ce haka ta gaskiya. Kamar yadda ka sani, a jihar Yobe muna kwadaitar da duk wani mutumin da zai zo ya yada harkar ilimi ya taimaka mana wajen ilmantar da ayyamu. A harka ta karatu na makaranta masu zaman kansu yanzu ta zama wani bangare na harkar ilimi da babu gwamnatin jiha da za ta iya wadatar da yaran ta kadai ba tare da gudunmawar waɗannan makarantu ba. Shi yasa kullum muna cike da yi musu godiya, kuma duk abin da za mu iya na ba da taimako ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Idan aka amince maka kuma ka yi makaranta, to ya kamata ka yi makaranta ka kuma dinga girmama dokoki na jiha da kuma al'adu na al'umma. Yanzu abubuwa da suka same mu a jihar Yobe, kaga mun sha wahala a hannun Boko Haram, kuma yanzu makarantun private school suke zama wa'insu center na bada tsoro. Muna samun wa'insu makarantu a nan bayan mun kafa committee, mun lura kamar da yawa daga cikin wa'innan makarantun ba sa bin tsare-tsare na harkar ilimi na gwamnatin jihar Yobe. Wa'insu ma wajen abin da suke koyarwa ba sa lura da wato manhaja ta koyarwa wanda gwamnatin tarayya ta amince da ita. Mutane sun maida harkar makarantu masu zaman kansu kamar wata harka ce ta neman kuɗi zalla. Amma abin da yake faruwa shine duk makarantun da masu zaman kansu dole ne wa'innan makarantun su zama suna ba da hankali ga magana harkar karatu. Ya zama shi wannan ɗalibin shi ne ya dame su, ba wannan ɗalibin shi suke so su maida shi a wato wani mutum na kirki wanda gobe zai iya taimakawa wajen shugabancin ƙasar nan da kyautatawa ƙasar nan da shiga cikin al'amarin ƙasar nan. Kuma daga baya mutum babu laifi ya samu duk abin da shi ma zai samu na ya kyautata rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa. Amma idan mutum ya ce kawai zai karantar da wata manhaja tashi ta yi tunaninsa, kuma mutum ya ce ba zai bi tsare-tsare ba. Alal misali mutane da yawa su zama ba sa girmama al'adunmu na jihar Yobe. Kamar yadda muka yi magana a lokacin da muka yi taron nan, cewa mu a jihar Yobe duk wanda ya baka ɗansa ko 'yarsa ka koya masa karatu, to yana ganin ka matsayin uba ne. Ba zai yi ka kawo yarinya balagaggiya ka ajiye ta a kujera a tsakiyar yara guda biyu balagaggu, in ta taɓa nan namiji ne in ya taɓa can mace ce, zai zama akwai ana koyar da karatu kuma ana ɓata tarbiyya. To irin waɗannan duk abubuwan muke so mu kiyaye, kuma muna so mu kiyaye irin yanzu abubuwa da suke fitowa na sababbin takardu wanda suke ɗauke da waɗansu maddoji na waɗansu abubuwa da suka shaɓa wato addininmu, suka saɓa wa al'adunmu. Waɗansu littattafai yanzu za ka ga suna koyar da rashin tarbiyya, ana maganganun da mu a Yobe State kunnuwanmu ba su taɓa jin irinsu ba. To kuma waɗansu makarantun sun samu approval tun da jima, approval kuma bisa waɗansu dokoki cewa baka da abu kaza, baka da abu kaza, baka da abu kaza, kuma rashin abu kaza da baka da shi din nan ba zai barka kai irin karantarwar da ake bukata kai ba. Sannan waɗanda suke karatu yanzu, waɗanda kuma da yawa daga cikin su ba su da lasisi, kuma makarantun su ingantattun makarantu ne, ya kamata su ma a shigar da su cikin jerin waɗanda za a yi musu inspection domin a ba su wannan lasisin. Kuma muka sake sa sharadi cewa duk mutumin da ya zo Yobe, mu iyayenmu sarakunan mu na gargajiya su ne wato masu rike da amanan al'adunmu, masu rike da amanar tarbiyyarmu da sauransu. So bai kamata a ce mutum ya zo daga wata uwa duniya ya bude private school a Yobe ba, amma shi sarkin garin ma bai san shi ba. Ya kamata ko dan gari ne ko bako ne, in ya zo zai bude makaranta, to tunda tarbiya zai ba ƴaƴan mutane, kuma duk wani wanda yake gari da ne a wajen mai martaba sarki, ya kamata shi ya je tukunna sarki ya fara tantance shi. Shi yana da tarbiyar wato mai martaba da masarauta ta yadda da tashi tarbiyar har da cewa zai iya bawa kuma ƴaƴan masarautarsa tarbiya. Wannan gaskiya mun dauki wannan matakan ne domin mu kare kanmu, mu kuma kare al'umma mu. Mu mutane ne da muke da al'adu, muke da tarbiya, da ba za mu yadda mu ba da tarbiyyar mu ta tafi a banza saboda wani mutum yana da sha'awa ya samu kuɗi.
To komishina, akwai mataki da gwamnatin jihar za ta dauka ne na yin sassauci akan wannan mataki?
A gashi dai ina so sake tabbatar maka babu wani abu mai wahala da za mu mai da shi da wahala. Bil asali ma za mu taimaki kowace makaranta wacce mu taimake ta ta samu wannan approval din, sannan kuma waɗanda suke da ƴan matsaloli mu ga yadda ita ma gwamnati za ta iya shiga ta tallafa musu. Za mu ma taimakawa wa duk waɗanda suka cancanci a taimaka musu don su cika sharaɗe-sharaɗe da ƙa'idoji da ake buƙata na shi approval. Sannan waɗanda kuma suna da matsaloli da dama, za mu ba su dama su yi, mu ɗan ba su wani lokaci haka a takaitacce mu ce su yi kokari su gyara damansu. Amma yanzu in so makarantun private ɗin nan, in ka gansu za ka ji daɗi, za ka ɗauka kama a Ingila kake. Amma mafi yawa daga cikinsu za ka ga kawai wata harka ce ta samun kuɗi, wani ya buɗe garejin mota ga gefe inda akuya take kwana, ga kuma private school, ga kuma yara suna karatu, wani yana da makaranta ba a kewaye take ba, duk wanda yake so zai sace yaran mutane zai iya zuwa ya sace yaran mutane.
To wani kira zaka yi ga iyaye dangane da wannan mataki da kuka dauka na makoma ƴaƴansu?
A shi yasa ma kaga mu ma a bangaren mu na gwamnatin jihar Yobe muka ce mutanen Yobe sun cancanci mu ba su, mu ne gwamnatin mu ba su karatu, mu kuma ba su karatu kyauta, saboda haka muna inganta namu makarantun. Kullum mai girma gwamna yana gyare-gyare, kullum ana yi wa malaman nan training. Kuma yanzu ma muka ce a cikin bangaren makarantar mu, makarantun boko duka senior secondary school, in Allah ya yarda daga wannan term za mu bude wani bangare na hadda alqur'ani. In an gama karatun boko, kowa ya gama karatun bokon sa, a lokacin da za a koma gida, to kowane dalibi wanda yake bukata zai rubuta sunansa, za a fara koya musu hadda qur'ani daga bakara. Fatan mu shine nan gaba, nan da shekara 4, duk wanda zai fita daga makarantar na secondary school a Yobe State ya zama ya iya turanci, ya zama ya iya larabci, kuma ya zama mahaddacin qur'ani, kuma ya zama gawurtaccen wato masanin ilimin kimiya, yadda zai je karanta likita ko zai je karanta engineering tare da haddan alqur'ani. Yana gama likitansa a lokacin da yake yi wa mutane tiyata, ba zai dinga yin tiyata na yana yin fito ba, zai dinga yin tiyata na yana muraja'arsa ta qur'ani. Wayannan abubuwa duka tsare-tsare ne mai kyau da mai girma, gwamna ga wajibi ne mu shigo da shi cikin harkar ilimin Yobe, saboda haka ne abinda mutanen Yobe suke bukata. Kuma duk lokacin da muka zo, in Allah ya yarda muka shigar da harshen Larabci, za mu girmama ƴan uwanmu Kiristoci wanda watakila ba za su so su koyi harshen Larabci ba, amma za mu yi kokari su kuma mu bude musu wani aji da za su ringa fara koyan yaran Faransanci. A Yobe State ba ma so kawai yaro ya gama makaranta Turanci kwalliya iya a cikin international languages, saboda haka muna bukatar insha Allah ta'ala mu inganta wannan abun.
Hajiya Hajara Ahmad Amshi ita ce shugabar kungiyar makarantu masu zaman kansu a jihar ta Yobe, kuma ta mana karin haske game da yadda suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ta Yobe ta dauka na dakatar da lasisin makarantu masu zaman kansu a jihar.
So okay, wannan lasisi da makarantu din tunda an bada takaitaccen lokaci ne, kuma ba a hana kowane makaranta ci gaba da al'amuranta ba, ina ga ba wani matsala ba ne, tunda gwamnati ta bada befi zuwa sati ɗaya ba. Za ta fara bada form ta ci gaba da registration na makarantu ɗin. To ina ga wannan ba yi da matsala, saboda a zahiri 90% na makarantu da suke jihar Yobe ba su da license, wasu ma ba su da takarda na permission na ronin makaranta kwata-kwata. A kasari yawanci makarantun ana budewa ne, kowa yana yi da ra'ayin kansa, inda ba manyan makarantu na cikin garin ba. Bisa wannan dalilin ne da gwamnati ta fita ta zagaya ta ga yanda wasu wuraren ke gudanar da karantarwa, sai ya kamata makarantu a Yobe su ma a samu tsari don a gudu tare a tsira tare.
To anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham. Naku Baban Yaji Brinke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
A gaida Babangida. To da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To an naɗa Nangol Mbumba a matsayin shugaban ƙasar Namibia na wucin gadi bayan rasuwar shugaba Hage Geingob. Yanho ya rasu ne a asibiti a birnin Windhoek bayan fama da rashin lafiya, kuma tun a watan Janairu shugaban kasar ya bayyana cewa yana fama da cutar daji. A ranar Lahadi Mumba ya ce ba shi da niyyar tsayawa takara a zaben da za a yi a wannan shekara. Hakan na nufin sabuwar mataimakiyar shugaban kasar da aka zaba Nandi Ndaitua ka iya zama shugaban kasa. Idan kuma har ta yi nasara, za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar ta Namibia da ke kudancin Afirka. A yau Litinin, dakarun Isra'ila sun ba da rahoton halaka mayakan Hamas da dama a yankin zirin Gaza, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake komawa ya sake komawa yankin danganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila na IDF sun ce daga cikin samaman da suka kai har da harharen sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da ake gwabza fada, da kuma wasu harhare a arewaci da tsakiyar yankin na Gaza. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce matsanancin fada da ake a Khan Yunis na ƙara tilastawa fararen hula yin hijira zuwa Rafah da ke kudanci, yankin da ke ɗauke da kusan rabin al'ummar Gaza waɗanda ke zaune a tantuna marasa inganci. A yau Litinin, Rasha ta zargi Ukraine da kai wani mummunan hari a wani gidan gasa biredi a birnin Lysychansk da ke ƙarƙashin ikon Rasha a gabashin ƙasar ta Ukraine. Kakakin fadan Kremlin Dmitry Peskov a ranar Asabar ya kwatanta harin na Lysychansk a matsayin harin ta'addanci akan wani wuri da ake zaman lafiya. Rashar dai ta ce akalla mutum 28 ne suka mutu a harin. Birnin Lysychansk na da al'ummar da yawanta ya kai 110,000 gabanin mamayar Rasha. A lokacin bazarar shekarar 2022, birnin mai tazarar kilomita 15 daga yankin da ke karkashin ikon Ukraine ya fada hannun Rasha. Hukumomin Ukraine dai ba su ce uban ba kan wannan hari da Rasha ta zarge su da kaiwa. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani hari da aka kai yankin ya halaka akalla 'yan sanda 10, ya kuma jikkata wasu 6 gabanin zaben gama gari da za a yi a wannan mako. Harin ya faru ne a yankin da ake kira Deir Ismail Khan, inda jami'ai suka ce wani gungun mutane dauke da muggan makamai ne suka farwa wani ofishin 'yan sanda, inda daga baya suka tsere. 'Yan sanda sun ce tuni an bazama farautar maharan tare da haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta Pakistan. Sabuwar ƙungiyar Tehrik-e-Jihad ta Pakistan, ko kuma TJP a taƙaice, ta ɗauki alhakin harin. Wata kotu a Beijing ta yankewa wani marubuci ɗan ƙasar Australia Yang Hyun-hun hukuncin kisa na jeka gyar halinka a China. Wannan hukunci na zuwa ne shekaru 5 bayan da aka tsare shi a ƙasar Tsin a karon farko, sannan a shekaru 3 kuma bayan haka aka yi masa shari'a cikin sirri kan zargin leƙen asiri. Shi dai Yang ɗan asalin ƙasar Australia ne da aka haifa a China, wanda ke aiki a New York kafin a kama shi a Gwanjo a shekarar 2019. An zarge shi da laifin leƙen yin asiri ga wata ƙasa da China bata ambaci sunanta ba, yayin da babu wasu cikakkun bayanai kan shari'ar da aka yi masa.
Masu sauraro, da takaitattun labarin ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 5 agogon, wato ƙarfe 8 agogon GMT da Ghana. A sake jinmu da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, sai kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni, Julie Leathers Gresham, da ma injiniyanmu na yanzu Jumbi Hamza. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma ina tunar da shadda ku kada ku yi nisa da akwatin rediyonku, domin shirin yau da gobe na nan tafe. Ma'assalam.